بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba wanda shine yammacin 19 ga watan Ramadan shekarar hijira ta 1446 daidai da lissafin 19 ga watan Maris 2025 daga masallacin Garki Area 8 a birnin tarayyar Najeriya Abuja cikin darussa na tafsirin Alkur'ani mai girma na watan azumin Ramadan wannan shine darasi na 11 cikin darussa daga tafsirin suratul baqara insha Allah muna tattaunawa akan fadan Allah madaukin sarki wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ara ma za ka sake karanta mana wadannan ayoyi guda biyu bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim
Allah madaukaki sarki yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdin kuma idan kun kasance cikin kokonto mimma nazzalna ala abdina game da abinda muka saukarwa da bawan mu fa'tu bi suratin to ku zo da sura min mithlihi na irin abinda kuke ganin yayi kama da abinda qur'ani yazo muku da shi wad'u shuhada'akum kuma ku kirayi masu kafa muku shaida min dunillahi kuma bayan Allah in kuntum sadiqina in daga shi kuke yi fa in lam taf'alu idan kuka kasa yin haka walan taf'alu kuma ba za ku taba iya yin haka ba fattaqun nara to ku ji tsoron wuta allati waquduha an-nas wal hijara wadda za a dinga hura ta da mutane da duwatsu wa iddat lil kafirin wacce aka tanaje ta don kafirai mun ji maganganun malamai akan waɗannan ayoyi wanda suke tabbatar da ingancin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke tabbatar da buwaya alqur'ani da yadda ya gagari kowa wajen a iya kawo irinsa da irin abin da ke cikinsa na fasaha da abin da ke cikinsa na shari'a da labarai da kuma abin da ke cikinsa na cewa babu saɓani walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira abin da ya rage mana muna so mu kalli wasu abubuwa a cikin zubin zancen waɗannan ayoyi guda biyu daga ciki akwai faɗinsa da ya ce nazzalna ala abdina wanda muka saukarwa bawanmu malamai suka kalli cewa da yasa aka fifita ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a nan da bawa da ya kunya cewa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala nabiyyina ko mimma nazzalna ala rasulina ko mimma nazzalna ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk ba a faɗa haka ba sai Allah ya ce mimma nazzalna ala abdina saboda a cikin alqur'ani duk sanda Allah madaukakin sarki yake ishara zuwa ga aikin da ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na isar da saƙonsa sai ya kira shi da suna bawan shi saboda tabbatar da cewa shi bawan Allah ne shi ba abokin tarayya Allah bane tabbatar da cewa kuma aikin da yake na isar da saƙon ibada ce da Allah madaukakin sarki ya ware shi ya fifita shi ya keɓance shi da ita da haka zaka ji Allah yana cewa alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba kaga yana magana akan saukar da littafin wanda shine sakon haka tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdi haka subhanallazi asra bi abdihi laylan dan ishara zuwa ga sakon haka fa auha ila abdihi ma auha bai ce nabiyihi ko rasulihi ko muhammadin ba da ire-iren su suna nan da yawa a cikin alqur'ani shi yasa al-imamu ahmad ibn hanbal ya ruwaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce wanda yace mala'ika jibrilu yazo ji abu hurairah ya bada labari cewa mala'ika jibrilu yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga nan Allah ya aiko ni tare da wani dan sako cikin mala'iku wanda bai taba zuwa ƙasa ba tunda aka halice shi yana sama amma yau Allah ya ba shi damar ya zo ya kawo maka wani sako na musamman sakon shine ka zabi irin muqamin da kake so Allah ya baka imma an takuna nabiyyan malikan ka Sulaiman aw takuna abdan rasulan ka Isa alayhi salam ka zabi me kake so Allah ya maka ya maida kai annabi hamshakin mai sarauta kamar annabi Sulaiman ko kuma ya maida kai manzo amma kuma bawan Allah wanda yake mai kankan da kai kamar annabi Isa alayhi salam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Jibril to kai me shawarar ka sai ce ni ina ganin ka zabi irin muqamin da Allah ya ba annabi Isa Allah ya fi san irin wannan muqam sai ce to shikenan na zaba sai kuma ya mai bishara ya ce to ka zabi abin da ya dace da fitrar da Allah ya yi ka akai saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son ambaton da Allah yake mishi a matsayin bawa subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa auha ila abdihi ma auha Allah ya kira shi da bawan Allah to ya fiye masa ya fi jin daɗi fiye da duk wani muƙami da Allah ya bashi saboda babu muƙamin da yake kasancewar shi bawa na Allah kuma zaɓaɓɓe a cikin bayin Allah sai mu ga kuma cewa idan Allah yana magana akan wata baiwa da yayi masa wata falala da yayi masa sai ya kira shi da annabi so da annabta ita ce wannan falalar zaka ji yana cewa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim so dan yana ana ambatan falalar da aka yi mishi ne ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha da ire-iren su anan sai a dinga fadan kiran shi da suna annabi saboda annabtar wani muƙami ne wata daraja ce da Allah ya ba shi idan ku ana magana akan isar da sako da bayyana abinda Allah ya ce ya bayyana na wa'azi sai a kira shi da abdu ko a kira shi da sahibur risala kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballagta risalatu wallahu ya'simuka minan nas wallahu a'lam to wannan kenan na biyu da Allah madaukakin sarki yace wa quduhan nasu abin hura wutan sune mutane wal hijaratu da duwatsu anan annas malamai suka ce amun ne urida bihil khusus wato an faɗi kalmar annas kamar da muka ji a baya din amma ana nufin wasu mutane na musamman sune wanda aka ce uiddat lil kafirina wato kafirai cikin mutane ake nufi sannan su kuma al hijara ɗayan magana guda biyu ko dai ya zama al hijaratu bi ma'ana asnamuhum asnamul kufar wato gumakan da kafirai suka sassaka su ake nufi da duwatsu anan kamar da Allah yake cewa innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam da ku da abinda kuke bautawa ba Allah ba dukan ku ƴan wuta ne wato yadda za a sa kafirai a cikin wuta haka za a saka gumakansu a cikin wuta dan a ƙara kaskantar da su ɗaya daga cikin fasarori guda biyu kenan ɗayan kuma shine fasarar cewa abinda ake nufi da duwatsu sune wasu ƙananan duwatsu ne baƙaƙe masu ƙara ma wutar zafi sune za a ƙara zuba su a cikin wuta wasu kibritun sauda tazidun nara ihraqa wasu baƙaƙen duwatsu ne waɗanda za su ƙara ma wutar ƙonawa zafin ƙonawa Allah ka tsare mu to za mu lura anan an ambaci abu guda biyu an ambaci mutane an ambaci kuma duwatsu to ba su kaɗai za a zuba a wuta ba akwai kuma ƙari kamar yadda Allah maɗauki sarki yake ba mu labari cewa a cikin suratul sajada walau shi ina la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in Allah ya ce da mun ga dama in ji Ubangiji sai mu danka wa kowace rai shiriyarta. Allah ya ce amma na riga na yi alkawarin sai na cika wuta da mutane da aljanu. Kaga yanzu wannan aya ta kara da aljanu. Saboda a wuta akwai aljanu kangararru, akwai mutane kangararru, sannan kuma akwai ko dai gumakan mutanen ko kuma wasu duwatsu waɗanda ake ƙara zuba su a wutan don su ƙara mata zafi da ta farfasa. Wallahu ta'ala a'lam. Ina ganin wannan ya isa game da wannan aya. Abu na ƙarshe shine aya tana tabbatar da cewa an riga an halicci wuta. Allah ya ce u'iddat, an riga an halicce ta, tana nan tana jiran waɗanda za a zuba a ciki. Allah ka tsare mu daga shiga wuta. Sai Allah ya ce wa bashirul ladina amanu. Na'am. Allah ya ce wa bashirul ladina amanu wa amilus salihat, kuma ka yi albishir zuwa ga waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki nagari. Anna lahum jannati, cewa suna da aljannoni, tajri min tahtiha al-anharu, wanda koguna suke gudana a ƙarƙashinsu. Kullama ruziqu minha, duk sa'ad da aka ba su wani arziki a cikin aljanna. Min thamaratin, na daga ɗan itace. Rizqan, wani irin arziki. Qalu, sai su ce hadha alladhi ruziqna min qabl, wannan ai irin arzikin da aka bamu ne a can baya. Wa utubihi mutashabiha, za a zo musu da shi yana kama da juna. Walahum fiha, kuma suna da a cikinta. Azwajun, mata mutahhara, waɗanda aka tsarkake su. Wahum fiha khaliduna, kuma su masu dawwama ne a cikin aljanna. Bayan da Allah madaukakin sarki gama ba mu labarin tanadin da yawa kafirai waɗanda suka bijirewa alqur'ani, suka bijirewa gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine in lam taf'alu falan taf'alu, an tanadin musu wuta su waɗancan. Sai Allah madaukakin sarki kuma anan yake faɗa mana abinda aka tanadar wa muminai waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari. Abinda aka tanadar musu na ni'ima madawwamiya da jin daɗi da annashuwa da zaman ainihin wato holewa da sharholiya a cikin aljanna madaukakiya. Sai Allah madaukakin sarki ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace wa bashir, kuma kai bishara ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama da ainihin ni'ima madawwamiya da aljanna matabbaciya ga waɗanda suka yi imani suka bi Allah suka bautata mishi suka ainihin wato gujema a kafirce masa da saba mishi suka mutu da imaninsu. Lafazin al-bushara da ya ce wa bashir, al-bisharatu asalin abin da ke da bishara shine ka ba mutum labarin abin da bai sani ba, wanda kuma idan ya sani zai ji daɗi da annashuwa, shine ma'anar bishara. Yadda yake a cikin alqur'ani takan zo da ma'ana wadda ba wannan ba, wadda take zuwa da ma'anan kamar yi wa kafirai izgiri, kamar yadda za a ce musu misali a ce fa bashirhum bi azabin ali, fa bashirhum, kaga a yi musu bishara a zahirin lafazin, amma ana nufin akasin haka ne, wato a tsoratar da su, a yi musu mummunar bishara, a yi musu mummunar sanarwa cewa azaba ne ra'ayi tana jiransu. A takaice dai asala ba nake da albishara shine al-ikhbaru bima yuzhiru surur al-mukhbir bi, wato ba da labari da abin da zai bayyana jin annashuwa da jin daɗin abin da aka wanda aka baiwa labarin. An ba mutum labari na jin daɗi na wani abu na nasara da ya samu ko wanin shi ya samu ko abin da yake fatan zai samu ya samu wanda zai sa ya ji daɗi, wanda kuma kafin a faɗa bai riga ya sani ba, to shine an mishi albishir. Ina jin koda wasu maka ake cewa albishir ko, kuma idan ya riga ya san labarin to babu abin da ke ciki na surprise, babu abin da ke ciki na ban mamaki da burkewa, to bai zama bishara ba, ya zama gama garin labari. Allah ya ce ubashirin ladina amanu, wanda za a yi waɗannan bishara su ne masu imani, ba kowa za a yi mawa ba. Su waye masu imani? Su ne wanda suka alladina saddaku, wanda suka gaskata Allah, wa qabilu suka karɓi saƙon Allah, wa azza'anu suka rinsuna a gaban alƙur'ani, fa taqadu jami'a usulil iman, kuma suka ƙudirce dukkanin usulil iman a sitta, su imani da Allah da littafansa da mala'ikunsa da manzanninsa da ranar lahira da imani da ƙaddara mai kyau da mummuna. Waɗannan su ne allazina amanu, sun yi imanin nan da zukatansu, sun furta da bakinsu, sun kuma aikata da gaɓoɓinsu. Da haka ma aka fito da wannan ɓangaren ƙarara aka ce wa amilus salihat, kuma suka dage wajen yin aiki nagari. Aiki nagari tun daga shi kanshi furucin imani, gasgata Allah maɗaukakin sarki da faɗin kalmar shahada shine mafi girman aikin imani. Daga nan kuma sauran ayyuka na rukunnan shari'ar musulunci, sallah guda biyar kullum tsakanin dare da wuni, azumin ramadana sau ɗaya a shekara, wata ɗaya a shekara, aikin haji ga wanda ya samu iko, zakka ga wanda dukiyarsa ta kai fitar da zakka, waɗannan su ne rukunnai. Sannan kuma da sauran wajibobi da sauran mustahabbai da sauran ayyukan kirki, mutanen da suka dage wajen yin waɗannan su ne wa amilus salihat. Ko da yaushe ana haɗa tsakanin al'imanu wal amalus salih, saboda ɗayan yana buƙatan ɗayan. Wato shi imani shi kadai, faɗan kalmar shahada kadai bai wadatarwa ga wanda yake raye sai ya yi aiki nagari. Sannan aiki nagari kadai baya karɓuwa sai da imani. Dole sai mutum ya yi imani sannan ya yi aiki nagari. In ya yi imani bai aiki nagari ba, har yanzu dai yana ruwa. Wani kuma ya kama aiki nagari amma babu imani, ya zama a cikin mutunci akwai munafurci ko akwai riya, ko kuma kwata-kwata kafiri ne, ba yi da imani amma yana ayyuka masu kyau, yana biyayya iyaye, yana sadaka, yana riƙo da gaskiya, yana riƙo amana, yana zama da maƙwabta lafiya. To duk wannan kaga aiki ne na gari, amma tunda babu imani a ranar alƙiyama wannan aikin ba zai mishi amfani ba. Da haka dole sai an haɗa abubuwan guda biyu, al-imanu wal amalus salih. Jannatin, jannat jam'i ne na aljanna, aljannatu guda ɗaya, jannatun da yawa, wanda asali ma'anar shi shine kamar a ce wata ƙorama ko wani lambu mai ɗauke da kayan ni'ima, inuwa da ruwa da bishiyoyi da tsuntsaye da ‘ya’yan itatuwa da sauran abubuwa na natural abin nan beauty da ke cikin lambu, to shi asali shi ake ce ma janna. Sannan sai aka zo aka ɗauki wannan suna, sai aka sanya wa gidajen da Allah ya tanada a alkiyama don muminai da salihan bayi, Allah ka sa muna cikinsu. Ibnul Qayyim yake cewa aljanna tana da sunaye da yawa, tana kuma da siffofi da yawa. Qur'ani ya ambaci sunaye da siffofinta, daga ciki akwai shi kanshi wannan aljannatu da ana ce mata aljanna, wanda shi ne suna kamar a ce generic name, kamar sunanta gama gari. Daga ciki kuma ana ce mata darus salam, gidan aminci, kamar yadda Allah ya kira ta da suna lahum darus salami inda rabbihim, suna da gidan aminci a wajen Ubangijinsu, suna da gidan aminci a wajen Ubangijinsu. Daga ciki akwai jannatu adnin, wato gidan matattaran ni'ima, ana ce mata adn, gidan ni'ima. Daga ciki akwai sunaye kala daban-daban, har kuma Allah maɗaukakin sarki ya bata wato ƙofofi guda ainihin wato takwas, waɗanda suke kowace ƙofa, ƙofa ce ta musamman don wasu mutane na musamman, masu irin aiki na musamman. Kamar yadda aka tanaji ƙofa ar-rayyan domin masu azumi, duk wanda yake yin ibada azumi akwai ƙofa ta musamman ta ar-rayyan, wanda ta nan ne za a buɗe wa masu ainihin wato azumi su shige ta. Za mu ji anan an ce jannatin tajri min tahtiha al-anhar, wanda koramu suke gudana karkashin ta, yana zuwa da min tahtiha al anharu, yana zuwa da tajri tahtaha al anharu, yana zuwa da tajri min tahtihim al anharu, ko dai tajri min tahtiha, yana gudana ta kasan karkashin ta al anharu, ko guna kamar yadda yazo anan da kuma wurare da yawa a cikin alqurani. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum alladhina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa azwajun mutahhara, cikin Ali Imran. Irin wannan akwai wuri daya a cikin alqurani da tajri tahtaha al anharu shine wasabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansaru والذين تبعوهم بإحسان الله يجزي رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها الله يجزي خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم تذكر سورة التوبة أكو سورة لكم كما ربنا هدوا إن يدودا جنات تجري من تحتهم وانت من تحتها تكسر الجنة wannan kuma min tahtihim ta kasan su aljanna shine kamar fadan Allah wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin sai Allah ya ce tajri min tahtihimul anharu wa qala alhamdulillah wa qala alhamdulillah wannan cikin a'raf ke suna nan kamar guda hudu to wadannan wuraren guda uku kowanne idan aka harhada su abinda suke bayarwa ma'anar su shine wato suna nuna cewa wannan abin da ke gudana na aljanna yana gudana a ƙasan aljanna, yana gudana a ƙasan inda suke zaune, yana gudana a inda suke, saboda haka baya ƙarewa, babu inda baya zagayawa, babu kuma lokacin da ba a samun ruwa. Shi yasa aka ambata da tahtihim da tahtaha da min tahtihim don a tabbatar maka da cewa ko da yaushe a ko'ina ko a wani yanayi aljanna ana samu, babu lokacin rani za a ce ruwan babu, babu lokacin da za a ce an datse saboda wasu masu aiki a dam ko kuma saboda zai ambaliya, babu kuma wurin da za a ce bai kaiwa. Shine tahtihim, waɗannan koguna da ke gudana su ne wato kamar da Allah ya bada labari, anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibi wa anharun min aslin musaffa lahum fiha ma tashtahi al-anfus wa taladdu al-a'yun. Akwai koguna na ruwa wanda bai taba zama abin nan, bai taba fita daga nagartarsa ba, ghairu asin, babu datti, babu kazanta, babu contamination. Wa anharun min labanin, da kuma koguna na madaran nono wanda lam ya taghayyar ta'amu, yana nan fresh savage, wanda ɗanɗanansa bai canza ya zama ya yi fermenting ko ya yi tsami ko ya kwana ko wani abu makamancin haka. Wa anharun min khamrin, ko kuma koguna na wata irin giya, ladhatin lisharibi, wadda take da daɗi ga masu shan shanta, ita sai wanda yake so ya sha. Wa anharun min aslin musaffa, da kuma wasu koguna na ruwan zuma, na zuma wadda take tatacciya lafiyayya. Waɗannan kogunan suna kekkewayawa ko ina a cikin ainihin aljanna. Allah ta sa mu samu. Sai Allah ya ce kullama ruziku minha, duk sanda aka ba su wani arziki, aka ciyar da su wani arziki, minha, daga cikin aljanna ɗin, min samaratin rizqa, wani arziki na ɗan itace, qalu, sai ka ji suna cewa hadha allazi ruzuqna min qabl, wannan yayi kama da irin wanda aka ba mu da. Allah ya ce wa utubihi mutashabiha, a ƙashin gaskiya ana kawo musu abincin ne yana kama da juna, kusan da aka kawo musu wani sabon abinci ko sabon ɗan itace, sai su ga yayi kama da wanda aka ba su a baya, sai su dinga cewa wannan ko ai kamar irin na baya ne, sai a ce musu ku ci kamar ce iri daya amma dandanan ba daya bane, ku ci kamar ce iri daya amma dadin ba iri daya bane. Idan suka ci kuma sai su tabbatar da cewa lalle ba iri daya bane. To anan akwai tafsiri guda biyu game da menene ma'anan min qablu an ba mu shi a da can. Tafsiri na farko shine wato a cikin aljanna din a wani lokaci cikin lokutan aljanna sun ci irin wannan dan itacen da kamar shi da kalar shi da sunansa a ce inabi ne ko lemo ko ayaba ko abarba ko mangoro sun gan shi irin sa kuma irin wannan na bishiyar da suka gani irin wannan species din. Amma idan aka sake kawo musu shi suka sake ba da oda a kawo musu sai a kawo musu kuma sai su ga irin shi ne sai su dauka ko da gaske irin shi ne sai su ce a'a ai wannan irin na da ne sai a ce a'a ku ci za ku ji ba irin shi bane sai su dinga ce hadal ladzi ruzuqna min qablu. Arwaito daga Ibn Abbas da Ibn Mas'ud da wasu cikin sahabbai suna cewa yu'ta ahaduhum bisafhati za a kawo dan aljanna plates cike da kayan marmari idan ya ci fa ya'kulu minha sai ya ci daga ciki thumma yu'ta bi ukhra sai a kawo mishi wani fa yaqulu sai ya ce hadal ladzi utina bihi min qabl ai wannan irin na dazu ne fa yaqulu al malak sai mala'ika ya ce mishi kul a ka ci wannan din fallawun wahid wa ta'amu mukhtalif kana ganin kalar sa iri daya amma dadin su ba iri daya bane. Wannan ya go a cikin kuma wani athari na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wanda ke cikin mujam wanda ke cikin tafsirin al-Imam Tabari Allah ya gafarta masa. Abu Musa al-Ash'ari yake cewa inna Allah lamma akhraja adama min al-jannati wannan tafsiri na biyu kenan cewa wa utubihi mutashabiha za su ganshi yayi kama da na duniya wancan yayi kama da na aljanna ko wato an ba su irin shi a wani lokaci yanzu da aka ba su gaba iri daya bane. Da ko kuma tafsirin da yake cewa a idan an kawo musu za su ga cewa yayi kama da na duniya sai su ce ruzquna min qablu hadha alladhi ruzquna wannan shine abinda muke ci tun a duniya wannan ai irin ayiba ce ko lemu ko abarba ko kankanar da muke ci a duniya. Wanda ya faɗi wannan tafsirin daga ciki akwai malam wato al-Imam Tabari ya kawo wannan tafsirin ya kawo athari daga sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Musa al-Ash'ari yana cewa lamma akhraja Allahu Adama min al-jannati lokacin da Allah ya fidda annabi Adamu daga aljanna shi da Hawwa'u a zawwadahu bi ba'di ba'amil janna saboda tausayi da rahamaniya Allah sai Allah ya ce musu ku debi guzuri daga cikin kayan aljanna ku tafi da shi duniya wa allamahu kull san'ati Allah ya sanashe shi duk wata dabara cewa ga wasu nau'in abincin nan na aljanna ku tafi da su duniya in kun je ku shuka su ku sarrafa su saboda ku samu abin da ku ci gaba da ci. Daga nan ne aka samu waɗannan nau'o'in abinci a duniya suka zo suka shuka su sai ya ce musu sai ya ce to illa anna hadhihi taghayyarat amma wannan na duniya ya canza wallati fil jannati la tataghayyar amma na aljanna baya canza wannan yau da gobe wahalar duniya da canjin ƙasa da canjin yanayi a je wani waje a yi genetic abin nan modification duk an canza mishi kama an canza mishi ɗanɗano ya zama ma ba yi da daɗi amma dai sunan da launin irin na aljanna ne ko mun gane sunan shi ayaba sunan shi lemu sunan shi mangoro to haka al-launu launuhu wa ta'amu mukhtalif. Wasu malamai suna ganin cewa wannan nabi shine ma'anarsa cewa idan an kawo yan aljanna abincin aljanna za su ga cewa wannan yayi kama fa da abin da muka sani a duniya sai a ce musu a'a kamar ce kawai amma abincin ba iri daya bane shine ma'anar fiha ma la aynur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labarin sa ba kuma dan adam bai isa ya taba yin tunani akan sa wala hawla wala quwwata illa billah. Allah ka kai mu aljanna. Wannan kenan akwai tattaunawa da malamai suka yi game da kokarin tarjihin ra'ayoyin wanda a kashin gaskiya ra'ayin farko yafi karfi wancan da suka ce wato an ba su a aljanna a lokaci daban-daban abincin mai kama da juna amma kuma ya bambanta da wurin sa. Domin in muka lura da kyau ayat ta zo dan bayyana haka ne, cewa da tayi wa utubihi mutashabiha, ai ana zo musu da shi ya zama yana kama da juna. Zo da wato a kuma wannan saboda su ɗan itacen aljanna, wato duk abin da aka cire da zaran an yi harvesting an cire, to sai wani ya tsoro ya maye gurbin wannan. Shi yasa suke kama da juna, da kansu suke kama da juna idan an cire wani ya koma wajen. Sannan kuma saboda su ɗan itacen aljanna suna nan ko da yaushe, kamar da Allah ya siffanta suna nan da yawa. Babu wani lokacin da za a ce yanzu ne lokacin kaka'arsu, ko lokacin da ake samu lokaci kaza, babu. Babu rani, babu damina, ko da yaushe ana samu. Kamar da Allah yake cewa cikin suratul Sad, jannati adn mufattahatan lahumul abwab, aljanna ta adn wadda aka bude musu kofofinta, muttaqina fiha suna nan a kishingide a cikinta, yad'una fiha bifakihatin kathiratin wa sharab, za su ce a kawo mana ‘ya’yan itatuwa, kayan marmari, kathiratin mai yawa, wa sharab da kuma abin sha. Wannan cikin suratul Sad kenan. A cikin zukuru kuma Allah yake cewa wa tilkal jannatu allati uritumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun. Allah yake wannan ita ce aljanna wadda aka gadan muku saboda aikin da kuka san cewa kuna aikatawa, a cikinta kuna da kayan marmari masu yawa, za ku ta cin su. Da faɗin Allah a cikin suratul Waqi'a yake wa fakihatin kathira la maqtu'atin wa la mamnu'a, da kuma abun marmari mai yawa, la maqtu'atin wanda baya yankewa, wa la mamnu'a ba kuma a hana su a wani lokaci cikin lokuta, a ce ba za a ba su ba, ba a hana su. Haka Allah yake cewa a wani waje kuma a cikin alhaqa, da Allah yake cewa fi jannatin aliya, a cikin wata aljanna madaukakiya, qutufuha daniya, ‘yan itatuwanta da ake tsintsinka daniya suna nan kusa da ‘yan aljanna, ba sai an hau bishiya ba, ba sai an yi jifa ba, ba sai an yi tarko ba, haka za a yi ta ɗiba su daga kwance, daga zaune, daga kishingide. Kamar yadda al-Imamu Ibn Abi Shayba ya fitar a cikin musannaf, da al-Imamu Tabarani a cikin tafsirinsa, daga sahabi Barau dan Azib Allah ya ƙara masa yadda, daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wani da ke hadisin ya fi inganci a matsayin wato mawqufi akan shi al-Bara'u, yace ahlul janna ya'kuluna minha qiyaman wa qu'udan wa muttaji'ina, ɗan aljanna za su dinga cin abincin gidan aljanna da 'yan itacensa, suna tsaye ko suna zaune ko suna kishingide, wa ala ayyi halin sha'u, a duk yadda suka ga dama, da isnadi kyakkyawa. Haka yana na cikin littafin sifatul janna na Abu Nu'aym al-Isfahani, Allah ya gafarta musu gabaki daya. Sannan muka lura an zo da fi'ilin, aka ce wa utubihi, wa utubihi an ba su ko an zo musu da shi, ba an baci waye ya zo musu da shi ba. Saboda haka malamai suka ƙara yin tambaya, wai to su waye yake kawo musu? Qur'ani ya bada amsa a cikin faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa ya tufu alaihim wuldanun mukhalladuna bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in la yasaddauna anha wala yanzifun ko yunzifuna, duk akwai. Wa fakihatun mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahuna, cikin suratul Waqi'a. Waɗannan ƴan ƙananan yara waɗanda ba sa girma, ya tufu alaihim wuldanun mukhalladuna, wasu ƙananan yara wanda shekarunsu ba sa ƙaruwa, su ne suke kewayawa cikin aljanna, bi akwabin da kofuna, wa abarik da mugs ko kuma a ce da jug, wa ka'sin da kuma tambulan min ma'in, wanda yake ɗauke da wani ruwa na musamman wanda yake sirki da shi. La yasaddauna anhu, ba sa shan wannan abin shan har su yi maye ko su yi ciwon kai, ko a ce bari a kwace ya ishe safi. Wala yanzifun, annazaf shi ne wato mutum ya dinga surutu ya fita daga haicin shi, ko wala yunzifun shi ne wato mutum ya yi bacci saboda maye, to duk babu wannan. Allah ya ce wato wa fakihatun mimma yatakhayyaru, da kuma ‘ya’yan itatuwa, kayan marmari waɗanda za su dinga zaɓa iya sarrafa su, ana zagayawa da shi sai abinda kaga dama zaka dauka ka bar sauran. Allah ya ce wa rahmi tayrin da kuma naman tsuntsu min ma yashta huna wanda suke sha'awa. Ya Allah ubangiji ka ba mu aljanna. Allah ya ci gaba da cewa walahum fiha azwajun mutahhara, kuma a cikin aljanna din nan su yan aljanna suna da azwajun, wasu irin mata mutahharatun, waɗanda aka tsarkake su, mabni ne ala sigatil maf'ul, wato waɗanda aka tsarkake su, wa hum fiha khalidun, yana daga cikin abin da Allah ya yi mu'minai bushara wanda suka aikata aiki nagari, wannan ni'imomin da ke cikin aljanna bayan ɗan itace, bayan abinci, bayan kaza da kaza da kaza, sai kuma Allah ya musu bishara da cewa za a ba su mata waɗanda suke tsarkaka da kuma ni'ima ta tadawwama, wa hum fiha khaliduna, wato abinda zai sa mutum ya ji daɗi babu kama a ce ya dawwama a cikin ni'ima. Duk ni'ima idan mutum ya tuna ba mai dawwama ba ce, sai ya ji ashe ba ta da daɗin da yake tsammani, zai ga yana jin tsoron gushewarta, yana jin tsoron wato sururucewarta, ko yana jin tsoron ko dai ta gushe ta bashi ko ya gushe ya bata. Kamar yadda duk duniya haka ake rayuwa, duk wanda yake cikin ni'ima a duniya yana rayuwa da wannan fiye ɗin, da wannan tsoron kada ya wayi gari ni'iman nan ta tashi ta bashi, ko ya wayi gari yana cikin ni'iman nan but Allah ya ɗauke shi. To ta aljanna sai Allah ya yi ƴan aljanna bishara a cikin cewa wa hum fiha khalidun. Allah ya yi wannan bisharar birjik a cikin Alkur'ani ko ina, don a tabbatar da ƴan aljanna cewa kada su ci komai, kar su ga ni'iman nan su kasa natsuwa su ci duniyarsu da tsinke, ko a ce su ci lahirarsu da tsinke. An siffanta waɗannan mata da aka ce azwajun mutahhara, mata waɗanda suke tsarkaka. Al-azwaj jam'i ne na zawj, zawj kuma shine namiji ko mace da abokin birmansu, sai ake ce ma azwaj. Kamar yadda Allah yake cewa khalaqa minha zawjaha, ana iya cewa kuma azwaja, duk da malamai suna da magana akan shi mai dan tsayi. Aka ce mutahharatun, tsarkaka, waɗanda Allah ya tsarkake su. الإمام ابن القيم أتكلم تافن سمي سنة حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح وده لتافن إذا من دي كيف أن تشيدن ينبياني أكان الجنة دي نئم ومنتا يكي تشيوا من أهرت من الحيد أن أرك كتدق هيلا باتا ين هيلا وانما تاتا الجنة والبولي باتا ين فسالي والنفاسي باتا ين جنن هيوا والغائتي باتا ين باين جدا والمخاقي باتا ين كاكي والبساكي باتا ين ماجنا وكل كذر كيدا دوانا أبو دا كساني نكذنتا كما وارن حمتا هو وارن باكي هو وارن كشي هو وارن انفكشن دوان واري دا كسان متنا ايه ويتوانا باتا باكو متا بكاتا واني جارن زيكينا كريا لما تاسكي وكل كذر وكل أذن دا دوانا أبو دا تشوتد مجنتا yakunu min nisa'i dunya, wanda ka san matan duniya suna da shi, duk abin da ka sani matan duniya suna da shi, wanda sai sun ta yin gyare-gyare da liƙe-liƙe da ƴan dabaru su goga wannan, su fesa wannan, su shafa wancan, su yi wanka nan, ita ba ta buƙatar wannan. Fa mutahharun ma'a zalika batiluha, sannan kuma an tsarkake cikin zuciyarta min al-akhlaqi sayyi'a, daga munanan ɗabi'u, ba ta zama kuma irin kyan ɗan maciji, kuma matar da tana da kyau duk wanda ake buƙata na duniya, amma kuma ba ta da hali. So da haka sai ka ga wanda ya aure ta kawai ya rabu da ita kwana biyu, mutane suna mishi kallon wawa, shi kuma yana kallon cewa Allah ya cece shi, ba ku san abin da na gani ba ne, wannan da kuke ganin ta kyan ɗan maciji ne. To ba irin wannan ba ce, ita tana da lafiyar jiki kuma tana da lafiyar zuciya. Ya ce wa sifatil mazmuma, da dukkanin halaye a banki na mace ta duniya, wani gulma, wani rainin hankali, wani rashin godiya, zagin miji, aibata uwan miji, zagin kishiya, zuwa gun boka, rashin kula da addini, rage kuɗin cefane, duk abin da aka yi mata ba ta gani, rashin godiya Allah, duk abin da ka san macen duniya tana yi, to ita wannan ba ta yi. Hasali ma ita wannan, a yanzu ɗin nan mutumin da yake duniya idan yana cikin ƴan aljanna, idan matar shi ta duniya ta ɓata mishi rai, sai wacce ta tsuguna ce ta kuka, tana roƙon Allah cewa ya Allah, wannan matar ta duniya ta uzura wa mijina saboda kawai ya zama baƙo a wajenta, Allah ka kashe shi ya dawo wajena. za ta dinga mata duniya wannan mummunan fata. Allah ya kyauta. Wa tuhira lisaniha min al-fushi, sannan an tsarkake harshen ta daga sakin baki, wal bidha, da magana ba kai ba gindi. Wanda zakai zai ya ka samu mace ta duniya da duka wannan tana da tsafta, tana da gayu, ba ta wani, ba ta gulma, ba ta zagin miji, ba ta aibata uwan miji, ba ta surutu da karara a gari a ce duk Allah ya haɗa mata wannan. Wa tuhira tsarafuha min an tatma'a bihi ila ghairi zawjiha, sannan an tsarkake idanta daga ta ga wani miji ta ce tana so wani ba mijinta ba. Wanda matar duniya kuwa kuma ta da tana da mijinta da komai da yake mata, kuma tana son wani a gefe, ko ta ɓoye, ko ta faɗa, ko ta bayyana, wannan dai kuma ya rage nata. Ko ce da gwargwadon hankalinta da imaninta da dattakunta ko mutuncin iyayenta, da gwargwadon reaction ɗinta a wannan abu. Amma za ka ga galibin mata ba ta rasa wani a cikin ranta wanda take so, kuma bayan mijinta. Dama ta ce auren dole aka yi mata. Ko kuma wani wanda ya riga ya mutu, ta sake auren wani, amma kullum tana cewa ba dan mutuwa ba ma kai wane kai da ganina. Ai mutuwa ce, Allah ya ji kan babansa Sabiu. Akwai da kuma wani ne kawai take so haka nan, wani banza can a gefe take son shi. Halama wani ɗan fim ne ko wani shaki. Tana ta following ɗinsa har ta jarabtu da ƙaunarsa. Kai kuma sai dai kai ta haƙuri. To ita wannan mata ta aljanna ba ta da duk waɗannan matsalolin, shi ne ma'anar mutahhara. An tsarkake jikinta, an tsarkake tunaninta, an tsarkake idanta, an tsarkake bakinta. Wa tuhira afwabuha min an ya'rida laha danasun aw wasaqu, sannan kuma an tsarkake tufanta daga yin datti ko kazanta. Da haka baka ga Allah madaukakin sarki a cikin wurare da yawa a ayoyi mabambanta ya siffanta waɗannan mata da siffofi daban-daban. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihim hum wa azwajuhum fi dhilalin alal ara'iki muttaki, ce ɗan aljanna da su da matayensu suna cikin shagali, suna cikin inuwa. Allah ya ce fihinna qasiratu tsarfi, a cikin aljanna akwai wasu mata masu gintse ganinsu, wanda Allah ya ce lam yatmithunna insun qablahum wala jan, wanda wani mutum ko aljani bai taba su ba. Allah ya ce ka annahunna liyaqutu wal marjan, kamar lu'lu'u da marjani. Allah ya ce inna ansha'anahunna insha'a, Allah ya ce lalle mun kera su kerawa ta musamman. Faja'alnahunna abkara, muka sanya su dukkaninsu ƴan mata. Urban, waɗanda suka iya soyayya, shi ne ma'anar urban, ta iya gwada wa mijinta soyayya. Atraba, kuma tsararrakin juna, ba wai wata ta tsufa wata da ƙuruciyarta ba, dukkaninsu tsararrakin juna ne. In kana da mata huɗu duka ‘yan shekara 25 misali, irin shagalin da za ka sha ba zai tsaye da wanda ya auri wata, sai bayan ta zama shekara ta 50 ya sake auren wata, shekara 30 ya sake auren wata, zai zama duka matan shiga su nan dai sai dai maneji. Yana da mata huɗu amma duka maneji. To su waɗannan uruban, wanda suka ƙware wajen iya soyayya, a taraban kuma waɗanda suke tsararrakin juna. Malamai suna fassara suna cewa uruban hasnawat muhabbibat ila azwajihinna, kyawawa da suka iya nuna wa mazajensu soyayya. Duk waɗannan sifofinsu ne da Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu labari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da yawa ya bayyana wasu daga cikin sifofin aljanna da ni'imarta da kuma abin da ke cikinta. Daga ciki Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Bukhari da Muslim, yana magana game da su waɗannan mata na aljanna, ya ce lawi tala'atim ra'atun min nisa'i ahlil jannati ila al-ard, da a ce Allah zai ba wata mata cikin matan aljanna hurul ain, ya ba ta dama ta fito duniya a ganta, ta leko kawai a ganta a duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lamala'at ma bainahuma rihan, da ta cika tsakanin sama da ƙasa da ƙanshinta, ko ina a duniya sai an ji ƙanshin turarenta da ƙanshin gayinta. Wala aba'at ma bainahuma, kuma ko ina sai ta haskaka duk duniya sai an ga haske saboda fitowarta. Wala nasifuha ala ra'siha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kallabi ko gele da take daurawa ta dan rufe gashinta haka, khairun min ad-dunya wa ma fiha, yafi darajar duk abin da ke cikin duniya gabaki dayanta. A cikin riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karawa da cewa lirrajuli min ahli jannati zawjatani, ana baiwa mutum dan aljanna mafi karanci irin waɗannan matan guda biyu, min huri eid alaiha 70 hulla, inda tashi yin gayu sai ta makala abojin guda 70 a jikinta, tsakanin riga da gele da warwaro da zobe da abin hanci da na jikin haƙori da na jikin gashi, sai ta makala wajen guda 70. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yura mukhuha min tahti thiyabi, amma duk da haka ana ganin bargwanta ta kasan tufafi, komai nata transparent. A cikin riwayar Bukhari da Muslim daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahlal jannati ya'kuluna, lalle yan aljanna suna cin abin da ran suke so, wa yashrabuna suna shan abin da ran suke so, wala yatfuluna amma kuma ba sa yin gyatsa, a wata riwayan wala yarihuna ba sa yin tusa, ba sa yin ko gyatsa ko tusa ko kwallafi, duk ba sa yi ko magwas ko wani abu da zai cewa wai kaciya maka yawa. Nabi ya ce wala yabuluna ba sa yin fitsari, wala yatazawwatuna ba sa yin bayan gari, wala yatamakhatuna ba sa yin kaki, kamar ka jimira ta kama ka kai ta kakaro majina din nan, duk ba sa yin wannan. Wanda anan duniya ko garin cin wani abin daɗin zaka je ka kamu da wani ciwo. Sai sahabbai suka ce fa ma balu ta'am, to me amfanin abincin da za a ce mutum ya ci bai ji cikin shi ya cika ba, an jima kaɗan bai je ya yi bayan gari ba, bai yi fitsari ba, fa ma balu ta'am. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu husha'un wa rashkun, ai fitsarinsu da bayan garinsu shine wato zufa da ke fita daga jikinsu da wani iska kamar carbon dioxide da suke fitowa daga jikinsu, lahu rihul miski, shi ma yana yin kanshi irin na almiski. Nabi ya ce yulhamuna tasbiha wa tahmida kama yulhamuna nafasa, Allah zai kimsa musu su dinga yin tasbihi, suna hailala suna salatin suna gaishe da Allah, to wannan tasbihin da suke yi shine jikinsu zai dinga fitar da zufa, amma da dan yin fitsari da bayan gari da jin koshi da jin abin da sun gama wannan tasbihin ko sai su ji suna buƙatar cin wani abinci. Saraka ba dukkan gidan aljanna babu buƙatar bayi, ba a yin banɗaki saboda babu fitsari babu kashi ballantana, kuma a ce mutum ya ci amai ko ya ci ya fara gudawa ko ya ci ursan shi ya tashi ko wani abu makamancin haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yake cewa, shi ma yana cikin Bukhari da Muslim, yake cewa inna awwala zumratin yadkhulu aljannata ala suratil qamari lailatul badr, farkon tawaga yan aljanna za su shiga aljanna za su zo da wani haske kamar hasken wata daren 14 ko 15, thumma alladhina yalunahum, sai kuma na bayan su ala ashaddi min kawkabin durri, hasken su fiye da hasken tauraro mai haske cikin dare, ibaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace la yabuluna ba sa yin fitsari, wala yatazawwatuna ba sa yin bayan gari, wala yantafiluna ba sa yin kaki ko wala yatakhammatuna ba sa fitar da majina, amshatuhumuz zahab, kum matashin da suke tashi gashin kansu da gashin gemunsu na zinariya ne, wa rushuhumul misk, abinda ke fita a jikinsa na zufa shi kuma almiski ne, wa majamiruhumul aluwa, sannan suna da wani tarare na wuta na wani itace mafi daraja da ake ce mashi al'aluwa, kamar ka ce irin al'ud ko wani abu makamancin haka, wa azwajuhum alhurul ain, da matayensu irin waɗancan da aka ambata, ala khalqi rajulin wahid, kowanne kamar shi kamar babansu annabi Adam, kowanne da cikakkiyar halitta da lafiyayyar halitta garba-garba. A wata riwaya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana siffanta aljanna, da aka tambaye shi aka ce ya Rasulullah siflan aljannata, ka siffanta mana yaya aljanna take, sai ya ce libnatun min zahab, za ka ga gini ne wani sashen shi bulallukan na zinari, wa libnatun min fiddatin, wani sashen kuma wani ginin kuma da bulo na azurfa, wa hasba'u halulu, sa'annan simintin da ake kwabawa a yi yaɗe shi kuma lu'lu'u ne, wal yaqut, wa malazu hal misk, abinda ake zuwa kuma ai plaster da shi kuma kaman almiski, wa turbatu hal za'afran, sannan kasar da ake zubawa kuma mai ko a zuba tiles ko wani marble ko ko wani wane ne sai a zuba ƙasa ta za'afaran min man yadkhulha yan'am nabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya shiga aljanna zai sha shagadi la yayi asu ba zai taba kosawa ko ya ji abin ya fita a ran shi akwai abun nan abun duniya diddadin shi din nagartar shi akwai abin da in kai kai suka ji fita a ranka in ka ci ka suka ji baka bukata yanzu wani talaka da bai saba cin abin dadi ba yana ta koran yaga wani abin dadin ya ci wani kuma wadace yana ganin to meye a cikin wannan haka ko abin hawa ne ko mace ce da ka aura wanda ka kashe kuɗi da kyar ka aure ta sai da ka kasa mutane da yawa su ma suna ta Allah ya saka kwace musu budurosu amma za ka bi bayan ta haihu ɗaya biyu kun kalli sai ka ce wai me yasa ma na sa kuɗi na a wannan wajen ashe ba ni da hankali ma wallahi ko baka faɗa mata ba dai amma shedan zai gaya maka wannan a zuciyar haka sai dai a ci zaman haƙuri saboda ƴaƴa saboda kuma kar asarar ce maka yawa to aljanna annabi ya ce la yayasu wa yakhludu kuma zai wanzu a cikinta la yamutu ba zai mutu ba la yabla siyabu tufan shi ba zai taɓa tsufa ba ba wani tufan aljanna da zai tsufa ko ya lalace balantana a ce ya zama tsumma ko ya zama ragga wala yafna shababu da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'an nan kuma ƙuruciyarsa ma ba ta ƙarewa yana nan kullum a matsayin saurayi ɗan shekara 20 da wani abu ko 30 da wani abu ko makamancinsu jama'a kun dai ji irin waɗannan ni'imomi shi yasa a wata riwaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna sil'ata llahi ghaliyatun lalle kayan Allah yana da tsada aljanna kayan Allah ne yana da tsada a dage sosai wajen neman ta kada a yi wasa kada mutum ya je wato a bai yi kokari ya samu aljanna ba yazo yana nadama yana shiga cikin damuwa da tashin hankali yana cikin dimuwa yana cikin ainihin wato ashabun nari Allah ka tsare mu daga wuta ka tsare mu daga shiganta ka tsare mu daga ainihin koda jin warinta ko mun kankantar sa Allah ka sa mu gama lafiya walahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khaliduna kuma su masu dawwama ne a cikin aljanna duk wanda ya shiga aljanna ya shiga kenan har abada babu ranar fita Allah mulkin sarki ya riga ya alƙawarin cewa in an shiga shikenan za a wanzu a cikin ta wannan aya kamar yadda muka ji bishara ce ga mu'minai game da abinda Allah ya tanadar musu na ni'imomi wanda aka dunkula bayani game da ni'imar abinci da ni'imar wato a abin nan mataye tsarkaka da kuma ni'imar wanzuwa a cikinta saboda waɗannan abubuwan suna daga cikin abin da ko a nan duniya mutum kullum yake hankurarsu kullum mutum yana hankuro kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin al-Imam al-Hakim arba'un min as-sa'ada abubuwa guda hudu suna cikin jin daɗin rayuwar duniya na farkon sa aka ce al-mar'atu salihah mata ta gari nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal baitul wasi' da kuma gida wadatacce wanda bai kuntata gare ka ba buƙatarka duka ka samu a ciki wal markabul hani da kuma lafiyayyen abun hawa da zai kai ka din da kake so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal jar salih da kuma makwabci na gari wanda da ya samu waɗannan da ya samu abinda ake nema na jin daɗin duniya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma wanda duk ya wayi gari yana da lafiyarsa a jikinsa sannan yana da aminci a cikin gidansa yana da kuma abincin da zai ci a ranar annabi ya ce to wannan kamar an bashi dukkanin abin da yake nema a duniya domin duk wani mai arziki shi ma wannan ne bukatar shi ta ranar shi ma duka sauran surplus ne duka sauran ƙari ne amma wannan shine bukatar ranar to sai aka ambaci waɗannan bukatun da fiye da abin da mutum yake tsammani a duniya sannan kuma aka tabbatarwar ɗan adam mafi girman abin da ɗan adam yake bukata ya ji ya samu natsuwa shine a ce zai wanzu akan duk abin da yake domin wannan wata ɗabi'a ce jibiliya tare da ɗan adam wanda da ita ne Iblis ya sanya ma annabi Adamu waswasi fita da shi a cikin aljanna ya kai ya kawo yana yaudarar shi bai samu ba sai da ya ce mishi hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla bari in gwada maka ɗan itacen da in ka ci za ka dawwama a cikin abin da kake shajaratil khuldi wa mulkin la yabla da sarautar da ba ta ƙarewa daga nan malamai suke cewa wannan abun guda biyu su ne abin da suka fi wanda ɗan adam a cikin duniyar nan gabaki ɗaya ɗan adam ya san ba zai wanzu ba amma kullum shirin shi na wanzuwa ne dan adam ya san mulkin da yake yi ba zai tabbata ba, amma kullun dabarar shi ya tabbatar da mulki. Shi sa har sai da Aisha take cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fadin cewa Allah babu abinda Allah yake niyya yi kamar ya ji cewa yayi ko ya fasa kamar daukar ran bawan sa mumini, ce bawan nan baya son mutuwa, ni kuma bana son bata mishi rai, amma kuma dole sai ya mutu. Aisha take cewa to ayya manzo Allah, dukkaninmu muna kulluna yakrahul maut, kowane mutum yana kin mutuwa. Ice abinda ake nufi da kin mutuwa wanda zai zama laifi shine wanda mutum yana kin mutuwa ne saboda ya san yana cikin zunubi kuma bai shirya tuba ba, amma dabi'ar mutum kawai bai san ya mutu, to wannan babu da aka iya da mutane akan ta. Yanzu ko a cikin masallacin da za a zo a ce ga wani mala'ika a tsaye ya nuna maka fayil ɗinka ya ce tabbas kana cikin ƴan aljanna, amma yanzu barin tafi da kai kawai, za ka ci mishi labai don Allah ka banni ko da baɗi ne, a banni na ƙarasa abin da nake na ji na gamsu aljanna da ji, amma in dai da hali don Allah ya ɗaga min ƙafa, ina da wasu sauran buƙatu a duniyan nan, bai ban shirya ba. Ko da an ce maka aljanna za ka ji cewa baka shi, to eh ka yadda aljanna, amma dai a baka gamacin duniya. Wannan shi ne ɗabi'ar mu, ko babu wanda zai sallama ya ce gara ya mutu sai in ya ji wani bala'i tukunna a duniya, irin na Maryamu da take cewa ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. So wannan aya har ila yau tana tabbatar mana da cewa aljanna an riga an tanaje ta, kamar yadda muka ji cewa wuta an tanaje ta, to haka aljanna ita ma an tanaje ta. Bari mu saurara a nan. Na duba takarduna na amsa tambaya na ga na kamar manta da su ne, ko Allah ya kai mu gobe sai mu yi attempting wasu daga cikin su, sai mu tashi faɗin Allah. Inna Allah la yastahi, aya ta 26 kenan ko. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa tub alayna wa ij'alna minar rashidin. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.